muna somawa da sunan Allah da salatin ma'aiki tare da kuma miƙo muku gaisuwa mafi tsarki da kamala. Ta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu sauraro. Da fatan kuna nan cikin koshin lafiya. Muna kuma du'a'in Allah ya baiwa lafiyar abin da za ta ci. Yanzu kuma sai ku dan getta zama domin ku sake sauraron wani sabon shirin
Baba Suda,
wanda ƴan Hausa tsarin dauri suka yi masa take da
Sarkin Labari,
wanda aikinsa shine ya daka, ya rairaye, ya rege, sannan ya tankade muku labarin da suke zuwa kunnuwanku. Idan hali ya bada dama ma, Baba Suda da kansa na kunna nitso cikin ƙarƙashin ƙasa dan zaƙulo wasu bunna-bunna da aka yi su, waɗanda suke da jibi da sabgogin al'umma, dan ainuni da na gyara ko nemo maslaha. To a cikin shirin namu na yau za ku ji labarin yadda wasu masu niyyar angwancewa suka tsinci kansu a komar hukumar Hizba. Ko me suka tafka? Maji a cikin shirin. Wasu ‘yan kasuwar dabbobi da ke hauren makaranta daura da ofishin ‘yan sanda shiya ta ɗaya sun koka kan yadda suka ce wani hamshaki rana tsaka ya zo musu da cewar ya ba su mako guda su tashi domin wai an siyar masa da kasuwar. Shin ko mai sauraro ya san yadda hawan sallah ya samo asali? Wasu matasa sun samu gurbin zama a gidan yari bisa zarginsu da haɗa baki da kafa haramtacciyar ƙungiya da kuma mallakar muggan makamai ta baruyuwi da kuma maganin tari wato siro. Tunda yau take talata, muna fatan gimtse shirin da fannin mu na rayuwar mu a yau. Do Allah ku dakace mu.
Shakka babu, a El Samat komai na mata ne, domin mata sune tushen rayuwa, mata malaman al'umma, mata hasken rayuwa, mata iyayenmu. Idan babu ku babu gida, mata adan gari. Ohoho, ina mata masu son cancanta ado don burge mai gida, ina mata masu son kece raini a gidan biki, ina mata masu son zama taurari wajen caba ado a tsakanin mata masu ji da kansu. Ku kasance a rukunin kantunan El Samat da ke shaƙe da galla-galla atamfofin Nigerian Wax, Diamond, Classic, Cote d'Ivoire, Brilliance, Attitude, Fida Touch, Chicken Baby, Dochi, Pattern Holland, Swissless, Swiss Atampa, Swiss Cutting, Swiss Boil, da sauran leshika da materials da suka dace da kwalliyar zamani abin sha'awa. Dagwas, dagwas. Domin kada a ba ku labari, rukunin kantunan El Samat sun fara daga lamba 8 Unity Road, lamba 83 Layin Jallaba, da lamba 1 Amana House, da lamba 1 Ibrahimawa kan titin IBB, duk a kasuwar Kantun Kwari. Sai El Samat dake Ado Bayar Mall, da kuma El Samat dake gidan marigayi Sheikh Khalifa Isa Karabiu, titin Ibrahim Tayo, a kanan Dabo, Nigeria. A kantunan El Samat da karamar riba muka dogara da neman albarka.
Kamar da yadda al'ada shirin take, kafin mu tsunduma wajen fara jero muku rahotannin da muke dauke da su, muna farawa da ziyartar teburin labarai da shirin namu ya kulla kawance da shi, wanda suke ba mu mutum guda domin ya karanto mana labarai, wanda a yau zai fito ta bakin Ahmad Salisu Bacirawa.
Hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Kano ta buƙaci waɗanda suka fara biyan kuɗin aikin hajin bana ta tsarin adashin gata da su cika kuɗaɗen nasu, don baiwa hukumar damar kammala shirye-shirye da suka kamata na tafiya ƙasa mai tsarki. Mai magana da yawun hukumar Hadiza Abbas ta bayyana haka ta cikin sanarwar da aka raba manema labarai. Ta kuma ce hukumar na sayar da kujerun aikin haji ne kaɗai ta hannun shugabanninta da ke ƙananan hukumomi, wato center offices, ko kuma babban ofishinta da ke kan titin Bamfai. Wani likita da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, Dr. Musa Kofar Na'isa, ya ce cutar amo sanin ƙashi cuta ce da ta zama ruwan dare duba da yadda masu cutar ke ƙaruwa tsakankanin al'umma. Dr. Musa Kofar Na'isa ya bayyana haka ne a ganawarsa da gidan rediyon Dala. Ya ƙara da cewa duk mutumin da ya ji wani alamu na ciwon gaɓoɓi da ya garzaya asibiti domin ganawa da likitoci, domin yi masa gwaji da ba shi shawarwari. Labaran kenan.
Kuma da ladan mutanen Bacirawa, da kuma haka ne nake fatan sada kuna jakada Ubaidu Suleiman Aliyu domin ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana dangane da jigon rahotannin shirin ranar Litinin, wanda ya kalli batun wata bakar murnar sallah inda ta rudu wani matashi ya ja abokinsa ya dirka masa kwaya ya suma bayan kuma ya farfado sai ya dingin ruku'u babu riga ya zubillahi
daga cikin sakonnin da aka turo mana zamu fara ne da sakon Abdurrahman Yawo Ismail Manzo inda yake cewa kalubale gare ku matasa Allah ya shirye ku ya kiyaye gaba amin kai wannan aboki Allah ya shirye ka sako daga Aisha Abubakar Alasawa Bebeji ita ko Firdaus Ibrahim na ibawa cewa take aboki da bawa aboki kwaya Allah ya shirya ita kwaya dai haukatarwa take kuma ita murna ba sai da kwaya ba sako daga Abba Kima Gurjiya Sabuwar Unguwa zamu karkare ne da sakon Antirabi inda take cewa Allah ya raba yaran mu da mugayen abokai masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai bamu daman karanto nasu sakonnin ba mun gani muna godiya Allah ya bar zumunci
an gaishe ka Ubaidu kafin mu je ga jigon rahotannin shirin namu na wannan rana wanda zai kalli batun wasu ƴan kasuwar dabbobi da ke daura da ofishin ƴan sanda shiya ta daya wato zone 1 naga bara mu je ga fannin mu na daga taskar Hausa domin ku ji tattaunawar jakada Nasir Khalid Abubakar yayi da mashahurin masanin tarihi nan Malam Ibrahim Amin dan iya kan yadda hawan sallah ya samu asali
ai dama ka san cewa ake an sako daga sallah an sako daga idi kamar juma ce a ce an hau juma an sako daga juma har yanzu watakila yara an saka ce ai an sako juma ba san abin da suke so su ce ba abin da suke so su ce shine sarki ya sako daga doki domin a doki yaje shi ma idin ya an sako ko an hau idi ai kaga sallah ake zuwa a yi raka'a biyu me yasa ake cewa an hau ko an sako daga idi saboda doki saboda haka ta zo ne musamman mu yanzu a Kano an fara hawan sallah ne lokacin Ali Yaji dan Tsamiya wato sarki ne da iza mani shine sarki na 8 Kano kenan kafin hawan malaman Fulani to a lokacin sa ya jaddada abin da ubansa yayi a baya ubansa Tsamiya ya ruguje gunki yayi kaza kaza ya ruguje tsumburbura amma shi baya sallah amma shi dan sa Ali Yaji dan Tsamiya du'a karni na 14 ne to shine ifara wato mai da addinin musulunci ya zama addinin hukuma ya zama hukuma da sarakuna da gwamnatin lokacin suna wato zancen su ne magana su ce al'amarin su a lokacin aka fara zuwa ana hawan sallah a Kano dai ake hawan sallah ma'ana sarki zai hau doki ya je kuma ya hau doki ya dawo an hau idi ya ce ai ana dafa an tafi akan doki an dawo wannan shine kawai asalin abu sauran haya-haya da aka yi kuma abubuwa ne daban-daban suke ta faruwa suna haifar da lokaci suna haifar da al'amari
ma'ana in shi sarki zai tafi hawan sallah sai hau doki sai ya tafi shi in zai dawo kuma sai dawo akai shine dai asalin hawan
shine asalin hawan sallah domin abinda isa ka san an yi jihadi kuma kan jihadi ma musulunci ya zo kuma ka san duk wanda ya san tarihi ya san rawar da doki da raƙumi suka taka wajen budawa da aika sako na musulunci saboda kullun akai hawan kamar ana nuna abu ne kwalliya da biki irin na musulmi
dufa kun juma sauraro yadda hawan sallah ya samu asali daga bakin mashahurin masanin tarihi yanzu kam lokaci ne da zamu je ga jigon rahotannin namu na yau wanda zai dira a kasuwar dabbobi da ke hauren makaranta daura da ofishin ƴan sanda shiya ta daya wato zone 1 inda ƴan kasuwar suka koka kan cewa suna tsaka da kasuwancinsu a cikin watan azumin da muka yi ban kwana da shi dab da sallah kwatsam sai suka ga wani mutum ya zo ya tsaya a cikin wata galleliyar mota wanda ya ce musu ya ba su umarni da su tashi nan da mako guda kasancewar ko da suka tambaya shin waye sayar masa da wurin sai ya kada baki ya ci wani tsohon babban sakataren wata hukuma ne siyar masa ga dai ɗaya daga cikin ƴan kasuwar mai suna Alhaji Muhammadu azantawar su jakada Abubakar Sabo
to mu dai muna zaune a nan gurin sai wani bawan Allah ya zo shi suka duba nan gurin ba su yi magana ba daga baya suka zo suka yi mana sallama suka saya mu gaisa da su suka ce waye shugaba ya aka nuno ne ya zo gona sai yake cewa da Allah wannan yana so za mu matsa daga ciki saboda nan an riga an siya mu sai muka ce to mu ba haka muka yi yarjejeniya da shugabannin mu ba mun yi da su ko da za a tashi mu za a wani mana gurin da za mu koma da ya zo ya ce mu kwashe kaya mu shiga da hicen daga ina ne aka tuwo sai ya ce PS H wane ne ya ce mana Mamman Danduwa sai muka kamata ya koma ya gaya mar ba haka muka yi da su ba dole ana so za ta mu an ci zauna mana wani guri ya koma ya samu mun abin da ya gaya mar ko ya kira mu koma office din su can mu je mu zauna da su sannan sai mu ga tun mun ga takardar rubuce duk abin da aka kawo mana gunda zamu kai shari mu zamu iya kaiwa
Alhaji Mansur Ashura shine shugaban dattawan kasuwar dabbobin ta hauren makaranta kuma mamba a kunshin shugabanci na dattawan kasuwannin dabbobi na jihar Kano shi ma jakadan namu ya zanta da shi akan batun ga kuma zantawar su
sai ce kafin sati guda mu kwashe kayan mu za su zo su fara aiki sai muka ga cewa ai shi former famunan sakatare ne ba shi zai ba mu umarni ba Sabiya general da mataimakan sa guda uku sun zo sun nuna mana gurin da za mu koma a inda gwamna ya bada umarni shi kuma yace ba za mu koma nan gurin ba mun kashe kudi ya kai 2 million a gurin muna cike kududdufin domin mu samu gurin da za mu zauna amma yace ba zai ba mu ba sai dai mu samu wani gurin ya sai mana mun samu yace ba zai sai mana na wannan kudin ba wai shi wanda zai sai mana bai fice naira miliyan 1 ba sai muka ga mu gwamna ba cewa zai sai mana ba cewa yi a duba a ba mu wani guri kuma an ba mu yace ba zai ba mu ba idan dai har ba shi yake son wanda gwamnati ta ce a ba mu ba ai bai kamata ma a matsayin sa yace zai sai mana wani guri ya ba mu ba
tun kuma a watan azumin jakadan namu Abubakar Sabo ya tuntubi wancan tsohon babban sakatare na hukumar kasa mamman Yusuf Danduwa ta hanyar tura masa sakon karta kwana ga kuma amsa da bayar salam ni ina maka about 2 weeks ago yanzu bana aiki a wannan hukuma kuma ni ban samu plot ba a waɗannan filaye da aka bayar a Buki Road nagode wannan shine sakon da ya aika wa jakadan namu Abubakar Sabo kuma yana nan a West wannan ne yasa jakadan namu ya waiwayi wanda aka ce ya ce Danduwan ne ya siyar masa kasuwar dabbobin ta wayar salula amma sai ya katse kiran kuma ya aika masa sakon karta kwana har yanzu babu amsa ba tare da kasa a guiwa ba jakadan namu ya garza ya hukumar ta kasa dan jin yadda akai akai wa aragaya amma dai hakar bata cimma ruwa ba to mai sauraro anan zamu turke kan wannan batu amma dai zamu ci gaba da bibiya har zuwa ƙarshen sa da izinin Allah kuma wannan rahoto shine a matsayin jigon rahotannin shirin namu na wannan rana a dan haka mai sauraro kana da damar aiko da ra'ayinka akan wannan labari ta lambar waya 08091149995 sai mun ji daga gare ka da kuma haka ne za mu baro hauren makarantar da ke titin Jami'ar Bayero mu kuma dawo sharaɗar phase 1 domin mu shiga gidan rediyon Dala mu yi burki a ofishin Malam Abini Bello don karɓar sakonnin sa
Makarantar Ashakur English and Computer Institute, mashahuriya kan koyan harshen Turanci da ilimin computer a sauƙaƙe, yanzu ta fara ɗaukar sababbin ɗalibai ga masu son gogewa sarai a harshen Turanci haɗe da iya rubutu da karatu. Kuma a fannin computer, Ashakur English and Computer Institute na bada shaidar certificate zuwa diploma na ƙwarewa a matakai daban-daban kamar computer appreciation, information technology, data processing da saura da dama. Suna da ajin yara zubin shekaru 12 da haihuwa. Dukkan waɗannan matakan karatu na kammaluwa ne cikin wata uku rak kowane aji sannan a karbi shaidar certificate farar daya
zaka iya registration din jarabawar private wa ek da neko inda za a dace da samun 9 credit babu sauran jira sai a nufi a Ashakur English and Computer Institute a sabon titi kusa da underpass kan titin zuwa gaida gidan na Isasto saman Bene sannan kuma akwai adashin gata na biyan kudin a hankali za a samu form din makarantar Ashakur a garba karfe dake sharda kunar ganduje ko kuma na CV Superstore dake gaida kuka uku ko kai sai a tuntubi lambar waya kamar haka 08024100036 ko kuma 07093611627 Ashakur English and Computer Institute matakin farko ga samun nasara
mai halin girma mai hali na dalta ko Alhaji Abubakar Awo duk wata sannan kai
shugaban babbar gidauniyar nan ta Alhaji Abubakar Audugoti, wato Alhaji Abubakar Audugoti Foundation, na yi wa mai girma gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Gandoji Kadumul Islam da mataimakin sa Dr. Nasir Yusuf Gawuna da mai girma Sarkin Bichi Alhaji Amina Ado Bayaro da dan Adalan Bichi Hakimin Tofa Dr. Alhaji Isyaku Umar Tofa. Barka da sallah da fatan Allah ya maimaita mana.
Haka kuma shugaban gidauniyar na taya mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje da mataimakin sa Dr. Nasir Yusuf Gawuna murna sake hawa kan kujera a karo na biyu tare da addu'ar Allah ya taya su riko domin samar da ayyukan alkhairi da zaman lafiya a jihar Kano da ƙasa baki daya.
Wannan sako ne daga shugaban gidauniyar Alhaji Abubakar Audugoti, wato Alhaji Abubakar Audugoti Foundation, baya goyen marayu.
Mai halin girma, mai hali daga tako.
Madalla, ina kuma sanar mai sauraro a daidai wannan lokaci za ka iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na internet www.dalfmkano.com ko tune in streamer radio, live online radio, online radio box, live from Niger Africa radio. Haka zalika dai za ka iya ɗaukar shirin baki ɗaya dan ka sake saurara a dai www.dalfmkano.com. Yanzu kuwa sai mu leƙa kotun magistrate mai lamba 42 dake da matsuguni a Nomans Land ƙarƙashin mai shari'a Hanif Sunusi, inda aka gurfanar da wasu mutane su 12, cikon na 13 nasu shine Dahir Idris. Ana dai zargin matasan ne da hada baki da hada haramtacciyar kungiya da mallakar mu gamma kamai ta bar wiwi har ma da maganin tari da aka fi sani da siro hadi ma da hana jami'an yan sanda aikin su. Laifukan dai sun saba da sashi na 97, 103, 148, 327, 404 na kundin Penal Code, waɗanda aka yi wa kwaskwari ma a shekara ta 2014. Kunshin zargin ya bayyana cewar sun hada baki su kimanin su 13, sun ɗebi makamai da suka hadar da gorori, addina, wukaki, duwatsu da dai sauransu. Sun kuma buya a wani sako a ƙauyen Garu dake ƙaramar hukumar Madubi. Sun kuma lalata motar yan sanda mai lamba NPF 9114. To mai sauraro, adadin tabar wiwin da aka samu ta kai akalla kulli 47 da kuma kwalbar suku dai guda 54 da sholisho guda 5 da wata sharbebiyar wuka. Lokacin da aka karanta musu kunshin tuhumar sun amsa laifin nasu. A nan ne aka sanya ranar 25 ga watan da muke ciki don yin hukunci. An kuma umarci yan sanda da su gabatarwa da kotun ta adin da aka yi musu domin gano lissafin kuɗin da za a biya su, kamar dai yadda jakadanmu na kotu Yusuf na Daba Ismail ya rawaito mana. To Yusufa, da fatan ranar 25 ga watan da za a koma za ka je kotun domin ka kawo mana yadda hukuncin ya kaya. Yanzu kuwa sai Baba Suda ya shilla zuwa unguwar Nasarawa domin mu kawo muku labarin yadda hukumar Hizba ta ce faduwa ta zo daidai da zama baya ga wasu masu niyyar angwancewa suka tsinci kansu a komar hukumar lokacin da suka yi alragab da su. Ake zargin suna shan hayakin shisha. Domin jin gundarin labarin ga jakada Abba Isa Muhammad.
Bayan dai matasan biyu saurayi da budurwa da suke shirin angwancewa sun fada komar hukumar Hizbar, sai idanuwan su ya raina fata duk da cewar magana aure tari ta yi nisa, amma suka tsinci kansu a wannan yanayi. Sai dai azantawan mu da matashiyar ta ce ba ta da masaniyar gurin shan shisha za a ji, domin kuwa tunda ta tsinci kanta a gurin take Allah Allah da san inda dare ya musu.
Wallahi wannan abin da nake ji yana matukar kona min, kuma ina nadama da na sani ban taho wajen ba, don tun a wurin zuci zuciya na ya raya min da ina jin bayani yanda ake yi to da yazo shi muka tafi naje na ga mata wallahi tun a wurin na fara salati ce min yayi abokin shi ne ya kira shi mu je mu dauko shi mu taho eh na shiga na ga yawa baba ta tace to kan na jima to zuwan da muka yi ko minti 30 ba mu yi ba yace min tsaya a gurin zai kirawo abokin sa
yanzu gashi zuba tana magana cewa abin ma ya zo karshe ai za a san yanda za a samu ku angwance ya kike ji a ranki
to ni ina farin ciki kuma ina murna ina fatan Allah isa ya rike ni amana kuma Allah sa shi ma a zuciyarsa haka yake so na kamar yanda nake san shi
shi ma matashin da ke shirin angwancewa da budurwar tasa ya ce hanya ce ta biyo da su jami'an hukumar hizbar kuma suka yi musu taratara
wallahi hanya ce ta biyo da mu
to ya batun da tace cewar abokin kakkwa je za ku dauko
eh abokin nawa ai gashi na shine ba wani abun nan bane gashi
to yanzu yaya maganar angwancewar
to ana nan muna addu'a Allah ya tabbatar da alheri
azantawan mu da mataimakin komandan hizbar na karamar hukumar nasarawa Rabi'u Abdullahi Yarima ya ce faduwa ce ta zo daidai da zama domin kuwa za su lalubo waliyai a shafa fatiya domin a wuce gurin
yanzu maganar da ake yi ni ina mai nuni da cewar shin wata ran in ya aure ta tafiya ta kama shi ta fito ta je wajen dawa zai yi kuka yanzu din nan a gaban ku mun gaya masa su zo mun da waliyansu dan mu tabbatar da wannan maganar auren ta tabbata domin shine farin cikin mu
za a yi musu kayan dakin daga dokinan
za dai mu jaraba mu ga me za mu iya yi a ciki
to da fatan hukumar ta hizba za ta gayyaci baba suda she da wannan dauren aure Abba Isa Muhammad baba suda
kuma gabanin mu kawo muku wannan shiri shine wannan labarin na masu niyyar angwancewar da dakarun ma'aiki suka tuka hannayensu da su mun saka shi a shafin mu na Facebook na Dala FM Kano 88.5 har ma al'umma bila adadin suka gani cikin su kuma irin su Ashir Bala Musa suka bayyana ra'ayoyin su inda yace hizba aikin ku na kyau Allah ya barisa sakon ya ukwari cewa yake to lalacewar wannan zamani kowa ya tashi tsaye Allah kiyaye hukumar hizba aikin ku yana kyau a ci gaba da kama bata gari in ji sakon Ahmad Sani Garba za mu ja layi akan sakon Muftahu Ali duba da yanayi na lokaci da ya fara hararar mu inda yace kwarai sai a sa musu ranar auren su a hukumar kuma dai masu sauraro za ku iya bibiyar mu a shafin namu na Facebook da LFM Kano 88.5 domin ku ga labaran da muke watsawa kuma bayyana ra'ayoyinku yanzu kuwa lokaci ne da za mu je ga fannin mu na rayuwar mu a yau wanda a wannan mako yayi duba akan yadda wani almajiri yake gudanar da rayuwarsa kamar dai yadda za a jizantawar su da jakadiya Nafisa Ahmad to amma Nafisa fara mana tambayar sunansa
yaya sunanka sunana ta su shekara ka nawa
zan iya kaiwa shekara 15
da kawo ka makaranta kuma zaka shekara nawa
zan shekara 4
izin ka nawa
44
hadda ko kuma biye
hadda
a cikin wannan tsawon shekarun da kai wani irin kalubale ka fuskanta a cikin rayuwarka ta makaranta
gaskiya dai abin da na fuskanta shine koyi wahala ta wajen shan kaya ba kuma ta wajen wahala ta wajen abinci ba sai dai ko kuma kawai ta wajen karatu
to kana da uwar daki ne
a
yana kake samun abincin da kake ci da kuma abubuwan ka na yau da gobe
sai dai ko idan a cikin gari muna samu ko kuma wata sana'a da nake da ita amma ba wata dai cikakkiyar sana'a tamba
kana da sana'a kenan
yana yin shishina dinkin takalmi
a ina kake samun gurin kwana
a gurin kwana nan ne kawai inda nake yanzu haka
a nan gurin nan kake kwana har ko shin yau da gobe fa sabulun wanka sabulun wanki da abubuwa da aina kake samu
a duk wannan sana'an da na faɗa miki tawa duk daga jikin ta nake samu
to kana samu kai wanka kullun
eh to bana samu amma kwana uku hudu ina yi ko kuma biyu eh
kuma yaya kake tafiyar da harkar wankin ka ma'ana suturarka wani lokaci kake dauka ba kai wankin ba
wanki ina yin sati daya ko kuma sati daya da kwana uku ko hudu
yanzu wannan shawara zaka ba wa ƴan uwanka almajirai
akan karatu abin da suka fito nema su dage
to tasu da fatan waɗanda suka fito neman karatun za su dage din kamar dai yadda ka ba su shawara
baba suda sarkin labari
to anan nake sanar da daukacin ilahirin masu sauraro cewa lokacin da aka ɗeba mana mu kawo shirin ya kama jar danja hakan ya zame mana tilas mu tattara ina mu mu koma gefe sai kuma kun ji mu a cikin wani sabon shirin a madadin shugaban ka fatanin shirye-shiryen tashar Asma'u Sadiq Baby Nice, sai kuma jagoran shirin Ibrahim Abdullahi Soran Dinki, har ma da ƴan biyar sarakan zazu. Ma'azu Musa Ibrahim yayi triniya da kai kawo wajen haɗu rahotannin shirin. Nasir Khalid Abubakar shine sassaita mun magana ɗin ɗaukar magana, shi kuma Abba Ibrahim Lafazi yasa idanu wajen karanta labaran. Ni kuma da na shirya na gabatar Aliyu Wali shine sunana a kullum. Nake mana fatan kasancewa cikin koshin lafiya. Na barku kalau.